Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Juma'a tar ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Nazira Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Mexico ya faɗa a yau Juma'a cewa girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane 5, kuma ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru 100. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na motsawa ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari da tsoratarwa a mataki na 4. Haka kuma Burtaniya ta ba da sanarwar ƙarin taimako ga sojojin Lebanon a jiya Alhamis ta hanyar ba da taimakon makarai da za a yi amfani da su a iyakar Lebanon da Syria.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Yayin da ake ta cece kuce game da kalaman ministan mata ta Najeriya kan furta goyen bayanta ga Atiku Abubakar, kuma mai ministan ta ce
ai siyasa ra'ayi ne, sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban ɗakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa. Saboda haka siyasa ra'ayi ne, mutane su bambanta.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin abin da ministar ta faɗa a murya Amurka. Yan sandan jihar Bauchi sun kama wata mata aure matashiya da laifin kashe jaririn kishiyarta da guba dan sati 2 da haihuwa.
Wallahi budi na bai cika ba.
Sai
da na yi wannan abin nan su ne, zan yi so ne na yi wannan aiki wallahi.
Ai na kika sai abu.
Sai ma ina da shi a ɗaki na ɗan sauran ne fakan kan.
Haka kuma za ku ji ambaliyar ruwa ta afka birnin Lokoja a fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Muna ɗauke da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai kawo mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Mexico ya faɗa a yau Juma'a cewa girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane 5, kuma ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru 100. Ya ƙara da cewa ta fi girgizar ƙasar da ta kashe mutane kimanin 1,000 ƙarfi a shekarar 1985. Enrique Pina Nieto ya ce girgizar ƙasar ƙarfinta ya kai ma'aunin 8.2, ya wuce 8.1 da hukumar binciken ƙasa ta Amurka ta auna. Girgizar ƙasar ta tayar da ambaliyar ruwa ta tsunami da tsayinta ya kai mita 1.0. Kamar yadda cibiyar gargaɗi kan ambaliyar ruwa ta tsunami a yankin Pacific ta ce, ya zuwa yanzu babu wani labari na ɓarnar da tsunamin ta haddasa. Wani mutum mai suna Rodrigo Severinas, wanda yake zaune a kusa da San Cristobal de las Casas a Chiapas, ya faɗawa kafar dillancin labarai ta AP cewar gidaje sun kalamutsewa kamar cingam. Gwamnan Chiapas Manuel Velasco ya faɗa a wata tattaunawa da aka yi da shi a talabijin cewar girgizar ƙasar ta shafi gidaje da makarantu da asibitoci waɗanda duk sun lalace. An ji motsin girgizar ƙasar a nesa har zuwa birnin Mexico City da birnin Guatemala. Mazaunan babban birnin Mexico sun fita daga gidajensu a birkice kan tituna cikin kayan bacci da tsoron gidaje za su faɗo musu a ka. A nan kuma cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na motsawa ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari da tsoratarwa a mataki na 4. Ya zuwa yanzu dai ƙarfin guguwar ya ragu zuwa mataki na 4 daga na 5 a safiyar yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce za a fuskanci kai komo mai tsananin ƙarfi a cikin kwanaki 2 zuwa 3 masu zuwa. Amma ana zaton Irma za ta kasance da ƙarfinta a mataki na 4 na muguwar guguwa a cikin kwanaki masu zuwa. Irma na tafiya ne da iska mai ƙarfin gudun kilomita 250 a cikin awa ɗaya. Cibiyar kula da guguwar ta ce ana tsammanin yanayin guguwar a arewa maso yammacin Bahamas a daren yau Juma'a da Asabar da kuma wani bangare na kudancin Florida da kuma yankin Florida Keys a daren Asabar ko kuma safiyar Lahadi. A jiya Alhamis an umarci mutane fiye da rabin miliyan su bar kudancin Florida yayin da Irma ke ƙara motsawa. Gwamnan jihar Florida Scott ya ce guguwar Irma ta fi jihar Florida fadi kuma za ta iya haifar da mummunan illa wacce za ta iya barazana ga rayuwa a kowane bangare na jihar. Gwamnan ya faɗa wa mazauna Florida cewar ko a wani bangare kake na Florida to ka shirya barin wurin. Wannan muguwar guguwar ta Irma dai ta ne ta shiga cikin littattafan tarihin. Masana sun kira ta da guguwar Atlantic mafi ƙarfi da aka taɓa aunawa a tarihi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Burtaniya ta ba da sanarwar ƙarin taimako ga sojojin Lebanon a jiya Alhamis ta hanyar ba da taimakon makarai da za a yi amfani da su a iyakar Lebanon da Siriya. Ana ganin wannan yunkuri a matsayin yabawa sojojin Lebanon daga London gami da ƙarin ƙarfin gwiwa da jajircewar kwamandojinta masu ƙarfi da suka mamaye dakaru da ke yaƙi a bakin daga da Siriya. Wannan shiri zai birkita ƙawancen Iran da ta kira gadar ƙasa a cikin Iraki zuwa Siriya da kuma taimakawa abokananta a Lebanon wato Hezbollah. Ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya faɗa a jiya Alhamis cewa burinmu shine Lebanon ta samu cikakken iko akan iyakarta da Siriya. Tuni Burtaniya ta amince da taimakawa na tsawon shekaru wajen gyaran wajen hange da kuma guda 30 akan iyaka da kuma mazaunin sojoji a bakin iyaka kimanin 20. Wannan ya zo ne ƴan kwanaki bayan sojojin Lebanon da ake wa lakabi da LAF a takaice da Hezbollah masu zazzafar aƙidar Shi'a na ƙasar suka yi nasarar share mayakan ISIS daga surkukin duwatsun da ke tsakanin iyakar Siriya da kuma Lebanon din. Shugaba Donald Trump ya yi gargaɗin zai zama ranar ɓacin rai ga Koriya ta Arewa idan har Amurka ta ɗauki matakin soja a kanta. Shugaban ya yi wannan batu ne lokacin da yake tare da sarkin Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Inda ake amsa tambayoyin manema labarai ya ƙara da cewa muna fatan ba za ta kai mu ga amfani da sojojinmu ba akan Koriya ta Arewa. Trump ya ki amsa tambayar ko za a iya amincewa da Koriya ta Arewa ta ci gaba da aje makamanta na nukiliya amma a ci gaba da kashe musu gwiwar har sau biyu. Trump ya tsaya a tsayin daka kan cewar shekaru 25 gwamnatin Amurka ta gane cewar kwana ɗaya bayan cimma kowace irin yarjejeniya da Koriya ta Arewa, Koriya ta Arewa tana ci gaba da shirinta na makamin nukiliya. Bayan maganganun na shugaban, wani babban jami'i a gwamnatin ta Trump ya bayyana cewar ba za a iya lallamar Koriya ta Arewa ba. Mai alfarma Papa Roma Francis ya yi kira ga al'ummar Colombia da su yi watsi da ramuwar gayya a yayin da suke ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru fiye da 50 ana yi a ƙasar. Yayin da Papa Roma Francis ke gudanar da taron addu'a da mutane masu ɗimbin yawa a wani fili a Bogota, ya yi kira ga shugabannin Colombia da su kafa dokar da za ta kawo ƙarshen nuna bambanci wadda take haifar da tashe-tashen hankula. ‘Yan Colombia sun rarrabu matuƙa yayin da suke shirin karɓar dubban tsoffin mayakan ƙungiyar sunkuru ta FARC a cikin al'umma game da gyara rabe-raben da ke tsakaninsu bayan yakin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220,000 cikin fiye da shekaru 50.
Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madalla game da cece-kucen da ake yi kan kalaman ministar mata ta Najeriya Sanata Aisha Jummai Alhassan ta furta na goyon bayanta ga tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar. Wakilin Murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoto.
To sai dai koyan da wasu make su kan kalaman Aisha Jummai Alhassan, wasu masana siyasa na ku gani ministan ta yi daidai tunda dai bata butulce ubanginanta na siyasa ba. Muhammadu Ilyasu Gamawa wannan jam'iyyar APC ne da ya san babbago da ma farfarin siyasar kasar, ya ce bai ma kamata shugaban kasa da ya kula da irin wannan cece-kucen ba.
Magananta ta faɗa gaskiya ne ta faɗa ita a ranta. Akwai waɗanda suna nan sun ɓoye tasu wuƙar ba su zare ba, kuma kira muke ga shugaban kasa ya mayar da hankali da su, kuma ya san su ya fi mu sanin su. Ita Jummai dan ta yi haka ba abu mamaki ba ne, amma da farko tukuna zan ba ma ƴan taraba haƙuri game da maganan Jummai. Daman siyasa haka ta gada, a gidanka za ka ga matar ka ra'ayinta daban, kai ra'ayinka daban, ɗanka ra'ayinsa daban. Wannan ba laifi ba ne.
Kuma ana tafiya tare.
Ko ba gaskiya ba. abinda ta faɗa haka yake ita Atiku za ta yi.
Ba mamaki mai idan ma Buhari ma bai ma damu da abinda
kwarai da gaske wannan ya nuna hali na dattaku haka ake so. Ai siyasa ce zaka tafi da wanda yake sonka, zaka tafi da wanda baya sonka saboda wani wanda baya son naka akwai wanda suke son sonka karkashin sa. Zai taimake su.
Ba Martin yo bane ma ake kai ruwa rana tsakanin ministan da wasu ƴan siyasar jihar ta Tattara ba wanda ko tace su ne ma ke yada wannan yami didin.
Dan adawa ne na siyasa da suke ganin in sun yada suka yayata maganan suka yi maganganun da suke a social media cewa baba zai kore ni.
To amma da sun ga sanata wasu su mamaki ganin kan cewa yanzu haka kawunan yayan jam'iyyar ki ta APC a Taraba ya rabu domin akwai masu ganin akwai ƴan bangaren ki akwai kuma ƴan bangaren a sabuwar APC
a Burnaba. Zai raba kawunan mu 2015 2014 2015 da ake da ƴaƴan masu takarar shugaban ƙasa da yawa ya raba kayan APC ne. Ai siyasa ra'ayi ne. Sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban ɗakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa. Saboda haka siyasa ra'ayi ne mutane su bambanta abinda ake kira political loyalty da kuma administrative loyalty. Loyalty na wannan gwamnatin na Baba Buhari a matsayin shi na shugaban ƙasar Najeriya 100% ne. Ba loyalty ne na siyasa ba. Waɗanda suke MPDP ma yanzu suna minista a cikin ministoci akwai MPDP. Su din nan ma loyalty su Baba Buhari a matsayin shugaban ƙasa 100% ne. Loyalty su kuma to jam'iyyar su PDP I'm sure 100% ne kamar yadda loyalty na to jam'iyya na APC yake 100%. Waɗanda suke ihu na waɗanda ne ba su san bambancin ba ba su san abin nan ba aiki na na minista ina yin shi yadda ya kamata loyalty to wannan gwamnatin gwamnatin Baba Buhari gwamnatin APC ina yin shi 100%. Sannan shi Baba Buhari yanzu inda zai ga ni Aisha nake ban san Atiku ba ruwa na da shi birna minista wallahi shi ma zai fije ni dan zai ce wannan mace amana ce
kuma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin shugaba Buhari zai garan bawul ga majalisar ministocin sa ko kuma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gai da Ibrahim Abdulaziz. Rundunar ƴan sandan jihar Bauchi ta damike wata mata aure mai suna Hindata Abdullahi Ori bisa laifin kisan wani jariri dan makonni 2 da haihuwa. Dan kishiyarta ta hanyar bashi maganin kashe kwari. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Kakakin hukumar ƴan sandan jihar Bauchi DSP Kamal Datti Abubakar ya yi ƙarin bayani wa manema labarai kan batun.
A ranar 19 ga watan Agusta ta wannan shekara da jami'an kudin sanda da ke mai da ma'aji suka samu rahoto cewa a gidan wani mai suna Abdullahi Kori ɗan ƙauyen Wuro Banga ƙarƙashin runduma ta Zuri a cikin alƙalari Dr. Gomez. Wannan Abdullahi Kori ya tafi shi aikin hajji ya ban mata su guda biyu. Akwai Fatima Abdullahi wadda suke uwar gida da kuma Hindatu Abdullahi Amarya kenan. Sai shiga ta aikin ita uwar gida ce ba ta ɗauki yaronta jaririnta mai itace suna Muhammad Abdullahi kuma ta je ta ba shi jajiya a ɗakinta. Sakamakon haka yaron ya tafi hajjinsa da kuma a ƙarshe dai aka kai shi ɗakin shan magani da ke wannan ƙauye kuma ya ce ga garin kuɗi suka rabu da suka ji farin kai shi da wannan mata an kama ta yanzu haka tana hannu. Kuma ta amsa da kanta ba tare da zurfafawa ba to ai ta aikata wannan to haka muna bincike kuma bayan haka za mu kai ta zuwa.
A zantawa da manema labarai malama Hindatu Abdullahi Ori ta amsa laifinta inda ta ce auren dole aka yi mata babu zancen kishi a kan batun wanda kuma hakan tsautsayi ya sa ta aikata wannan mummunan aiki inda take roƙon Allah ya yafe mata.
Tare ba ku? Ba ta gidan ne?
Ina gida amma kuma ina zama iyaye kawai.
Shi baya saurare ki ne?
In da dai na faɗa wa babanmu sai ya kore ni ɗan kuma ya zo kuma ya ge ni. Ya kore ni ya ce mani kar ya ce ba haka ba ne.
To kin yi haka ce dan ya kurabu da mijin?
Wanda murabu da mijin da abin ya faru a suka yi mace da shi bayi da mace wai da amma zai fi ke ya fi ke ni kuma yanzu bari ya dawo. Kuri ba ni takarda na. Ya ce bari ya dawo ya ba ni takarda
na. Amma ke me yi na gyara ba shi wannan abin?
menene sani mai wannan aiki wallahi
a ina kika sai abu
dama ina da shi a daki na dan saura ne fa kan kan wallahi ina da na bas wallahi tun da bi hasbe ba shi ba to wallahi da rasu ba
to dan a to ya kika shiga daki baki ba shi a gaban maman shi ba
wallahi wallahi ina ga hadare tun da ban shi sai to ne su zuciye san ga mun menene ne ya haka wallahi sai ne
Luhab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yoni wayoni 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 wayoni.
To Allah ya kyauta a gai da Abdul Wahab. Yanzu kuma sai jihar Kogi inda ambaliyar ruwa ta afka birnin Lakwaja ta kuma raba dimbin jama'a da gidajen su. Wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari ya zanta da wasu mazauna wannan yankin da lamarin ya shafa.
Na Dr. Umar ina zaune a garin Lakwaja to a halin da ake ciki a yanzu hatta ruwa yana nan ya kai kamar kirji yana tafiya kuma da karfi kuma duk irin abin da ya tarar yakan tafi da shi ko da gini ne ba ginin da daban to abin da dai ya yi haddasa wannan ambaliyar ruwa dama ba ambaliya ce wanda ba a san ta ba hanyar ruwa shekara ba shekara da za ta zo a ce wannan ruwa ya zo
ba eh to amma an ce kamar na banan ya fi tsanani dan mutanen unguwar na tserewa yanzu haka
kwarai da gaske dan banan ya yi tsanani kwarai da gaske
eh suna ra ba nan balana shi waya shi Lakwaja eh yanzu alhamdulillah ruwan da ya dan je kasa amma jiya ruwan ya zo sosai har motoci sun sa sun kai gurin awa uku basu iya wucewa ba ko motuna da suke zuwa da kamar arewa zuwa kudancin Nijar duk shiga sun sun tsaya gurin kuma abin da ya faru jiya ya yi muni da yake ba taɓa faruwa ba haka
kuma an rasa rayuka
ba rasa rayuka ba wanda ya rasu
to kamar gidaje nawa ne abin ya shafa
eh gidaje da yawa da yake ba yanzu nan dai hukumar da suke duba da abin da na nema garin Kogi suke sun la dai kididdigan gidaje nawa ne su aka dai aka tabbatar nawa ne suka sanwanta amma ba samu rayuka ba
kawo yanzu dai jami'an bada agaji na can na kokarin baiwa jama'a mafaka ta wucin gadi kafin ruwan ya janye inda ɗaya gefen gwamnatin jihar Kogin ta dukufa wajen wayar da kan jama'a akan hadarin da ke zaune a wannan wuri a daidai wannan lokaci Honorable Sha'ban Ohinoyi Sha'aibu mataimaki ne na musamman ga gwamnatin jihar Kogin akan harkokin kiwon lafiya ga abin da yake cewa
an ce akwai batun mutane sun yi gidaje kan hanya yana hana ruwan ya wuce kun yi lura da wannan
da planning an samu perfect din yanzu da suna kula da wannan abubuwa
no amma yanzu wanda abin ya shafa yanzu kaman akwai wani abu da gwamnati ta tsara wanda na taimaka musu ko kuma ba su wani wuri haka a dan koma kafin ruwan ya wuce
sosai ba ai kasan sai yana da sai ba apart from the federal one
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai
To Allah ya kyauta a gaida Mustafa Nasir Batsari har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 11:18 yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka A cikin shirin namu na wannan mako zamu dubi ne kan takaddama da ke ci gaba da zafafa tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan a karo na 6 lamarin da ya janyo kakkausar suka daga wasu shugabannin duniya Sunana Mahmud Lalo sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan wannan da ma wasu batutuwa Da farkon makon ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan gwajin makami mafi girma na nukiliya da Koreya ta Arewa ta gwada. Jim kaɗan bayan da ta ayyana cewa ta kammala aikin mallakar makekin makamin ƙare dangi na bom ɗin hydrogen. Nikki Haley ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma yi ƙarin bayani dangane da abin da ya gudana a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar.
The United Nations Security Council has spoken. with unusual.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yayi abin bazata inda yayi magana da murya daya akan batun Koriya ta Arewa. Wannan abu ne mai kyau. Sai dai duk da cewa an dade ana wannan yunkuri har kusan tsawon shekaru 24 shirin makamin nukiliyar na Koriya ta Arewa sai ci gaba yake yi tare da zama abin barazana. Yanzu har suna iya harba makamai masu linzami da kan iya ketare Japan. Suna da makamai masu linzami da za iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. Yanzu kuma suna ikirarin suna da bomb din hydrogen na kare dangi. Ina so na fada wa mambobin wannan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa tura fata kai bango.
To ce ne din daga cikin kasashen da Amurka take saran za su iya takawa Koriya ta Arewa burki akan wannan tsurar barazana da take nunawa. Duk da kuma cewa Amurka na zargin China da jan kafa wajen takawa Koriya ta Arewa burki. A makon da ya gabata China ta kakkaba wasu takunkumi akan kasar. Sannan a taron Majalisar Dinkin Duniya da aka yi na gaggawa bayan wannan guji da Koriya Arewa ta yi na baya-bayan nan. Jakadan China a Majalisar Liu Jie ya sha wannan alwashi.
Al'amura a yankin tekun Koriya na ƙara kasancewa akai-akai. Ya zama dole a kawo ƙarshen wannan takaddama cikin lumana saboda China ba za ta bari a tsunduma yankin na tekun Koriya cikin yaƙi ba.
China will never allow chaos and war on the peninsula.
To Amurka dai kamar yadda manyan jami'an take ci gaba da nanatawa za ta iya daukan kowane irin mataki da ya kamata ta dauka domin saita Koriya ta Arewa akan layi. Amma kamar yadda masu lura da al'amura ke nunawa kasashen da ke yankin ba sa so a dauki matakin soji akan Koriya ta Arewa. Na kuma tambayi masani a fannin hudda kasashen duniya Malam Hafiz Said da ke zaune a kasar Iran. Shin me yasa kasashe irin su Japan da China suke so a bi hanyar lalima wajen shawo kan wannan takaddama lura da cewa barazana ta Koriya ta Arewa ta fi fuskantar su?
Su kansu Japan da Koriya ta Kudu a kwanakin baya, watannin baya, lokacin da tension yawa, su da kansu ne suka nemi America ta sassauta kada a kai wani kada a yaki ta shi, domin idan yaki ya tashi to fa Koriya ta Kudu da Japan da America da ke Japan an jefa nukiliya. Wani ne fa hanjifa fa ita Japan ne, kuma ita Japan ta din da zafin sa da radadin sa a shekara 70 da suka wuce, wanda tashin farko guda ɗaya kashe 1900 ne kuma ƙara da 150 na biyu sace kashe wajen 1800 a kasashe a garuruwa daban-daban. Saboda haka ta san zafin da ake nufi da jefa mutum nukiliya, balantana ne yanzu ya fi na da ƙarfi sosai, kowa ya sani ba za a hada ba. Saboda haka su da kansu suka nemi tension din ya yi ƙasa. Idan an jefa kowa za a jefa ba, Amerika za a jefa ba, ita ba kuwa ce. Hata ka in an yi mata wani abu mai zafi shi ne wannan jiragen ruwan nata a riga a baje shi. Kuma wannan bai zama komai tunda ba a kan soil ɗinta ba ne, ba a kan ƙasar ta ba ne. Wannan yana daga cikin abin da suka nuna damuwa a kai, su suna ganin kasashensu ne za su ci ba Amerika ba.
Da wani labari na daban, Amurka ta kawo ƙarshen shirin nan da ke baiwa matasan bakin haure 800,000 mafaka. Waɗanda ba su da takardun izinin zama, shirin da kan hana mai da su ƙasashensu ya kuma ba su damar su yi aiki har da karatu a nan Amurka. Sabbin waɗanda suka nemi shiga wannan shiri da ake wa lakabi da daka a takaice ba za su ci gajiyar wannan shiri ba, in ji jami'an ƙasar ta Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya amince da soke wannan shiri, amma kuma ya sa babban attorney general Jeff Sessions ya fito gaban manema labarai a ranar Talata ya sanar da matakin rushe tsarin mai cike da takaddama. Cesar Vargas lawyer ne da ke cin gajiyar wannan shiri na daka.
A matsayina na lawyer wanda ke cin gajiyar wannan shiri na daka, zan iya rasa lasisina na aikin lawyer na izinin yin aiki, zan kuma iya rasa lasisin tuki.
David Abraham farfesa ne a makarantar koyar da aikin lawyer a Miami ya kuma ce akwai buƙatar a yi hattara.
There are 800,000 people, half of them in Texas and California.
Akwai akalla mutane 800,000 waɗanda rabin su suna zaune ne a Texas da California, waɗanda suna matuƙar taimakawa al'umma, suna ci gaba da karatunsu, suna aiki a rundunar sojin Amurka, suna rayuwa mai inganci saboda waɗannan abubuwa da na lissafa. Ina ce su ne ake so mutum ya samu saboda ya zama mutum nagari.
Gabanin ya soke wannan shiri, shugaba Trump ya yi alƙawarin cewa za su nuna sassauci.
We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me.
Za mu nuna tausayi. Shirin DACA batu ne mai cike da sarƙaƙiya.
Yanzu dai Majalisar Dokokin Amurka na da watanni 6 ta ɗauki mataki. Idan har tana so masu cin gajiyar shirin na DACA su ci gaba da kasancewa a nan Amurka. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu.
Yanzu a madadin lokacin waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka tallafa aka haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
Ma da la'agai da Mahmud yanzu kuma ga kan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Buba Mai Gora Gashuwa wanda yace daukan matakan gaggawa akan masu sharjin musulman kasar Burma ko Myanmar ɗan kabilun Mahenga shine kadai hanyar da yafi dacewa. Ya zama dole kasashen duniya su sa baki akan kisan gilla da aka yi wa musulman kasar. Sai kuma sako daga ma'ajin ungiyar muryar talaka ta kasarishin jihar Kebbi, Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi yace ina kira ga mai girma shugaba kasa Janna Muhammadu Buhari da ya amsa kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi masa cewa ya hanzarta yi wa majalisar ministocin garin Bawal domin Hausawa sun ce ba a mugun sarki sai dai mugun bafade. Sakonmu na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashar Kansila mai tukunya Dirin Daji da Abubakar Sadiq Bebel sun ce salamu alaikum biyoyi Hausa, dan Allah ku fada ma shugabanninmu na jihar Naija cewa ya kamata su gyara hanyar Rijau zuwa Kwantagora, matukar dai suna son su samu bakin yi wa Rijawa kamfe a shekarar 2019. Sai kuma sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahannasu Kiri jihar Adamawa suka ce hakika shawara hukuncin ɗaure rai da rai da ƙungiyoyin mata a Najeriya suka bayar ga duk waɗanda aka samu da laifi wa mata fyaɗe ya yi daidai dubi da yadda matsalar fyaɗe ke neman zama ruwan dare a kowane lungu da saƙo na Najeriya. Sakonmu kuma na ƙarshe a yau ya fito ne daga Comrade Hussaini Abba Damban ɗan kishin ƙasar jihar Bauchi da Muhammad Shehu Maramban Kunini da Shu'aibu Adam Bagawai da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri da kuma Muhammad Musa Damban Sardaunan matasa suka ce assalamu alaikum gidan rediyon VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu yi tur da Allah wadde bisa kashe-kashen musulman 'yan ƙabilar Rohingya marasa rinjaye a ƙasar Myanmar da sojojin ƙasar ke yi ba gaira ba dalili, wanda hakan abun Allah wadde ne. Kuma muna kira da gwamnatin kasar da cewa ya kamata ta tsayar da wannan aika-aika tun wanke hula bai kai ga dare ba.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin ga Nazir ya damu da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Meiko ya faɗa a yau Juma'a cewar girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar, kuma ita ce girgiza ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru 100. Ya ƙara da cewa ta fi girgizar ƙasar da ta kashe mutane kimanin 1,000 ƙarfi a shekarar 1985. Enrique Pina Nieto ya ce girgizar ƙasar ƙarfinta ya kai ma'aunin 8.2, ya wuce ma'aunin 8.1 da hukumar binciken ƙasa ta Amurka ta auna. Girgizar ƙasar ta tare da ambaliyar ruwa ta tsunami da tsayinta ya kai mita 1.0, kamar yadda cibiyar gargaɗi akan ambaliyar ruwa ta tsunami a yankin Pacific ta ce. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na matsawa a ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari da kuma tsoratarwa a mataki na 4. Ya zuwa yanzu dai ƙarfin guguwar ya ragu zuwa mataki na 4 daga na 5 a safiyar yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce za a fuskanci kai komo mai tsananin ƙarfi a cikin kwanaki 2-3 masu zuwa. Amma ana zaton Irma za ta kasance da ƙarfinta a mataki na 4 na muguwar guguwa a cikin kwanaki masu zuwa.
To madalla, kafin mu sallama muna yi wa iyalan marigayi James Gitama fatan alheri domin auren ɗansu Ishama James da amaryarsa Mary Adamu, wanda za a ɗaura gobe Asabar da ƙarfe 10 na safe a jami'ar LCCN Jamaica. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga abokiyar aikin mu Hajiya Jummai Ali bisa rasuwar yayarta Hajiya Laraba Ɗayyibata Ali yau da safe a Makka. Allah ya ji kanta ya kuma ba da haƙurin jure rashi. Masu sauraronmu, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Naziru da ya tayar haɗa shirin da ma Julie Lazgresham wadda ta haɗa shirin ta ba da umari da ma John injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa huta lafiya.